من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم بيرغو ربيع الأول شكرة دبو ديا داري حدود أربعين ديا هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة ونديداشي دا أكو غوتن غوم شاد ايا وطن نوفمبر شكرة دبو بيو دا غوم شاترا لسافن توراوا منا درسينا أربعين ترى أشكي وانا اللي تافي من البركة نا واتو مختصر زاد المعاد نا شيخ الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب الله يمسه رحمه. يوزا متاشي أصاب فصليكو فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. wannan fasali ne da yake bayani dangane da shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dangane da azumi. Azumi a matakin farko azumin farilla ake nufi. An farillanta yin azumi a shekara ta biyu bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Azumin Ramadan النبي صلى الله عليه وسلم بيتبين سأمكة با هذا الشيكرن دي شيكرا قوم شاء أكبا آزم سيد يزو مدينة هجرا شما الشيكرا تبيو أكو يسمى غنغنون چوا النبي آي وس أزم مكة دما لمس كفدا أما دي منا مغانا موت رمضان النبي صلى الله عليه وسلم آي أزم موت رمضان نين واجبي أما جينا naka lissafin kididdiga ya tabbatar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi ne wato shekara tara Ramadan tara kawai a rayuwarsa. Ramadan guda tara, tis'a Ramadanat, ba goma ba, ba sha ɗaya ba, tunda shekararsa goma kawai a Madina, a shekara ta biyu har zuwa shekara ta goma. Shi azumi yana da matakai ne kamar haka. A matakin farko an farillanta shi ala wajhi takhir, farilla ne amma kana da zaɓin ko dai kai azumin a matsayin dole ko kuma kullun ka ciyar da miskini ɗaya a matsayin dole. Kenan wajibi ne ai azumin ko kuma wajibi ne a ciyar, an yi wannan lokacin kamar yadda zamu zo mu yi bayani a wannan matakin farko. Kenan aka ce sai mutum ya ciyar, daga nan sai aka dauke shi daga matsayin wajibci din a matsayin zabin, sai aka maida shi dole. Azumi ya zama dole, kowa sai yayi. Ciyarwan kuma sai aka bada dama ga tsoho da tsohuwa waɗanda suke da shekaru azumin ba za su iya yin sa ba. Allah ya ce wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ko a wata kira'ar wa alal ladhina yutawwiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wanda azumi yake musu wahala ba za su iya yi ba, to sai su ciyar da wato miskini, yut'imani min kulli yawmin miskinan. Sannan macen da ba za ta iya ba, ita ma an ba ta dama, mai larura za ta iya ciyarwa, kulli yawmin miskin. Sannan kuma sai aka mai da shi daga baya, wasu malamai suke cewa mataki na uku kenan, wato halin da muke ciki yanzu kawai azumi dole ne kowa da kowa ya yi shi. Maganar cewa in kaga dama ka ciyar, in kaga dama ba za ka ciyar ba, kai azumi, a'a dole kawai azumi za ka yi. Wannan shine abin da istaqarra alaihi shar'u ila yawmil qiyama. Kuma haka annabi ya mutu ya bar duniya yana umarni da ayi haka din. An yi rahusa ga mara lafiya da wanda yake tafiya ya ci ya sha amma zai yi ramuwa, mai ciki da wacce take shayarwa mace in sun ji tsoron matsala da za su iya samun su saboda cikin da suke da shi ko shayarwan, su ma za su iya ainihin wato sha su ainihin wato ciyar, ko kuma in za su iya yi su sha ɗin daga baya su rama ga wanda suke da wadataccen lokaci. Malam yake cewa daga cikin hikimomin farlanta azumi, lamma kana al-maqsudu min as-siyami habsu an-nafsi an ash-shahawati litasta'idda li talabi ma fihi ghayatu sa'adatiha wa qabuli ma tazku bihi mimma fihi hayatuha al-abadiyya wa yaksuru al-ju'a wadh-dhama min hiddatiha ويذكرها بهال الأكباد الجائعة من المساكين وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين وهو لرب العالمين من بين الأعمال فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته فهو ترك المحبوبات لمحبة الله وهو سر بين العبد وربه إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرة وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر وذلك حقيقة الصوم. ابن القيم الله يرحمه yace yayin da ya zamanto manufar yin azumi shine a tsare rai, shine habsun nafs daga dukkan sha'awa. Manufar yin azumi jama'a shine a tsare rai daga dukkan sha'awa. Ku fahimci wannan zai taimaka mana kwarai. Daga cikin dalilin da yasa aka ce ai azumi akwai a hana rai sha'awa, sha'awa kuma da dukkan dangoginta. Wannan azumin ko na nafila ne ko na farilla, dan rai din ta zama ta kimtsa wajen neman abinda zai bata rabauta, wannan gujewa sha'awa ɗin, wannan hana mutum aikata sha'awarsa da azumi ya yi, shi zai taimake shi ya samu kimtsi wajen fuskantar Ubangijinsa da neman rabauta daga gare shi. Sannan wa qabuli ma tazku bihi mimma fihi hayataha al-abadiyya, ko hayatuha al-abadiyya. Da wannan azumi ne ran mutum zai karbi abinda zai samu tsarki. Da azumi ana samun tsarki a cikin wannan rayuwa har abada. Duk wanda yake so rayuwarsa ta yi tsarki, ta zama mai tsafta ba kazantacciyar rayuwa ba, to ya sabar wa kansa yin azumi da na farilla da na nafila. Kuma abun mamaki, aka ce da azumi ake rage kaifin yunwa da ishirwa. الجوع والظمأ من حجتها. متين إذن ينعين أزمي زي با وكنس حقولي كويا جنين واسينونا كمر بايا جي سبو دي زي تشي وكنس أي أزمي نكي واند إن با أزمي ككي با إن ككي كرفي بيو أكو با كتي أبن شبا تو سيتر كان نماك غلابيتا كما نيوم سيتا بو تاسيري أجي كنكا. amma ta albarkar azumi to sai a karye kaifin yunwa da ishirwa ba mamaki in kana azumi tunda safe ma zaka fara jin ishirwa sai ka ga yawa ranka ai azumi nake to daga nan sai ka kashe masa ishirwa sai ka kashe mata lango a jikinka sai tayi ta hakuri har sai an kira sallar magriba sannan kuma da azumi ne ake cina halin da miskinai suke ciki yanda cikin su yake dakalba komai suna cikin yunwa mai kudi mai hali miloniya wanda yake da rufin asiri idan ya kama yin azumi zai tuno ce ah yanzu irin wannan zaman yunwa haka talakawa suke rayuwa akwai wanda wallahi ba azumi yake ba amma rayuwarsa kamar mai azumi ne saboda tsabar talauci to idan mai hali yayi azumi to kamar a fakaice ana tunatar da shi ka tuna talakawa da ba su da cin yau balle na gobe to a haka suke rayuwa kaga sai ya sa masa tausayi ya rinka mai ya rinka taimakawa gajiyayye din yana daga cikin manufofi na yin azumi a tunatar da masu hali su tuna halin talakawa wani haka zai fita ba yi da abin da zai ci in ya samu ya bubbuga wa ya bawa iyalinsa abin da za su ci shi kuma sai haƙura da yunwa wani da rake yake ƙarasawa rake wani gyaɗa yake ci ya ci cin gyaɗa sai ya sha ruwa wani garin kwaki yake sha wani ba yi da komai ma ga baki ɗaya duka ba wani abin da baya faruwa a rayuwa kuma da azumi ne ake yin tadhiq majari shaytani min al-abd bi tadhiq majari at-ta'ami wash-sharab ana kuntata hanyoyin da shaytan yake bi yayi tasiri a jikin mutum ta hanyar kuntata hanyoyin cin abinci da sha kamar yadda ka hana kanka ci ka hana kanka sha ko to wannan kuma dalili ne na hana shedan yayi tasiri a kanka zaman yin wannan takuran nan da kake kamar kana takura shedan ne shi ma ka hana shi tasiri a kanka wajen sa ka saba wa Allah shi yasa aka ce shi azumi fa huwa lijamul muttaqin linzamin masu tsoron Allah kenan azumi duk wanda yake so ya samu full control a kan kansa to sai ya ainihin wato yi azumi dan da wannan azumin ne zai rike shi in kana azumi sai ka ji cewa ai bai kamata ka aikata kaza ba shi yasa za ga mutane sun fi zamantowa salihai idan azumi ya zo gidajen kaɗe kaɗe sai ga ba a ciniki gidajen shaye shaye ba a ciniki gidajen raye raye ba a ciniki saboda wannan azumin ya zama kamar wani linzami ne da ya rike masu barna su yi barna kuma garkuwa ce ga duk masu yaƙi duk wanda zai je yaƙi kama wato abin da ake nufi jinnatul muharibin mai yaƙi ba yana da garkuwa ba da yake kare kansa to azumi ma garkuwa ce ga mumini da yake yaƙar shaitan wa riyadatul abraril muqarrabin wurin shakatawa ne da motsawa na masu bayin Allah masu bin Allah makusantan Allah kuma shi azumi wa huwa li rabbil alamin min bainil a'mali a cikin sauran ayyuka gabaki daya shine ibadar da Allah ya kebance yace nasa ne akwai ayyuka da yawa akwai aikin haji akwai sada zumunci akwai sadaka akwai karatun alqur'ani akwai kaza akwai kaza duk wannan nau'o'i ne na ibada amma duk a cikin ibadun nan sai Allah ya ware azumi yace as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni ne zan yi sakayya wa mai azumi fa inna as-sa'ima la yaf'alu shay'an wa inma yatruku shahwatahu mai azumi ba a bashi dama ya aikata komai ba la yaf'alu shay'an akan abin da ya shafi sha'awarsa hakura zai iya batta tarkul mahbubati li mahabbatillah, ya bar duk abubuwan da yake so dan son Allah. Kana son ka ci sai ka hana kanka ka ci saboda son Allah, kana son ka sha ka hana kanka ka sha saboda son Allah, kana son kaza ka hana kanka abubuwa da yawa. Tarkul mahbubati li mahabbatillah, ka hakura da abubuwan da kake so saboda son Allah. Azumi sirrun ne bainal abdi wa rabbih, sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa. Kamar yanzu a ce kai kana da wani sirri tsakanin mai gidanka da kai, ba wanda ya isin shiga. Sirri tsakaninka da matarka, sirri tsakaninka da amininka. Azumi sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa. Idil ibad, saboda su bayi a zahiri suna ganin cewa kamar sun bar al-muftirati zahira, abubuwan da ake cewa in an yi su suna kare azumi ko ci ko sha na zahiri, shi yana gani yayi ya bari. Wa amma kaunuhu taraka zalika li ajli ma'budihi, kasancewansa ya bar wannan ci da sha al-muftirati zahira din saboda ubangijinsa, wannan fa amrun ne la yattali alaihi bashar, dan adam bai iya sani ba. Fashin bakin zancen shine mu a ida a zahiri zamu ga cewa mai azumi ya daina ci, ya daina sha, ya daina dukkan al-muftirati zahira, abubuwan da za su iya karya mai azumi na zahiri, ko lalle ya bari. A zahiri ya bari, to don wa ya bari? Don Allah ko? Mu iya hukuncin da zamu yi zamu ce ya bari don Allah, amma hakikanin gane cewa don Allah ya bari, waye ya iya ganewa in ba Allah ba? Allah ne kadai zai iya duba zuciyarka ga azumin nan dan shi kake yi. Wani yana yin azumi ne saboda mai gidansa a kasuwa yana yi, haka ne mai gidansa a kasuwa yana yin azumin litinin alhamis dan shi ma ya ce mai ibada ne, mai kokari ne, sai shi ma ya kama yin azumi litinin da alhamis. Kawai burinsa dai mai gidan ya gane yana yi, saboda in abun alheri ya zo a tuna da shi, in an zo buɗe baki shi ma ya bi layi. Hal taraka al-muftirati adh-dhahira li ajlillah, la, yanzu ya bar waɗannan abubuwan da za su karya mai azumi, ya azumin nan don Allah ne? A yayi ne don wata manufa. To shi yasa aka ce shi azumi sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa, Allah kadai ya san wannan azumin don Allah kake ko ba don Allah kake ba. Amma ya kamata a yi azumi don Allah, ka ki ka ci da sha da safe da rana da daddare, ka hana kanka abubuwa, kuma ka wayi gari ka zo ka sha ruwa ka yi buɗe bakin nan ba don Allah ba. Ya akhi, ya dai musiba, ya zama bala'i. Shi yasa fa amrun la yattali alaihi bashar, sanin cewa wannan li ajali ma'budihi, mutum yayi ne dan abun bautarsa Allah, wannan shine Allah ya barokar sani. Wa dalika haqiqatu siyam, wannan kuma shine haqiqanin azumi na gaske, wanda zai bar cinsa ya bar shansa saboda Allah, ba saboda wani ba, ba dan neman wani abu ba. Kuma malamai suka ce Ibn Qayyim yace walahu ta'sirun ajibun fi hibdil jawari adh-dhahirati wal quwa al-batina an at-takhlit al-jalib laha al-mawad al-fasida wastifrag al-mawad ar-radi'ati al-mani'a المانعه لها من صحتها وهو من اكبر العون على التقوى كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شي عظيمي yana da tasiri mai ban mamaki wajen taimaka wa dan adam a tsare gaban jikin sa ma na zahiri, da azumi ne zaka samu kariyar control din hannunka, karka taba abin da Allah ya haramta maka. Da azumi ne
zaka samu tasirin sa yayi aiki har akan kafar ka ta hana ka zuwa wurin da Allah baya so. Da azumi ne mutum zai shirya, in yayi niyyar zai yi barna zai yi zina, sai tuna yana yin azumi, albarkacin watan azumi ko azumin sai hana shi. Ka duba wannan azumi tasirin sa ya kai ga har gaba ka ya rinka control din ta hana ta yin abin da Allah baya so. Kai ko barawo da yake zuwa sata sai ga in azumi ya sai ga baya so ya je satan nan saboda albarkacin azumi. To tana da tasiri kwarai wajen tsare gaban mutum da kuma karfi na badini da kiyaye gangan jikin mutum daga almawadil fasidati, abubuwa na cututtuka da za su iya lalata gangan jikin mutum su dora masa cuta ko ciwo, musamman idan suka yi yawa a jikin mutum. Kuma da azumi ne ake samu istifragul mawadir radi'a almani'ati laha min sihatiha, mutum ya fitar da abubuwa marasa kyau a jikinsa wanda suke hana gangan jikin dan adam zama lafiya. Azumi shi ke tsare zuciyar mutum, azumi shi ke tsare gangan jikin mutum ya bashi lafiya. Anan abinda Ibn al-Qayyim yake nufi ta albarkacin azumi, dalilin azumin nan zai hana wasu cututtuka su yi tasiri a jikinka, sannan kuma ta dalilin azumi din nan da ka zauna a yunwa zai sa ka amayar ko ka zubar da ko ta hanyar fitsari ko ta hanyar tsuguno wasu abubuwa da za su hana gangan jikinka zaman lafiya. Yace fa huwa min akbaril auni ala taqwa, kamar yadda azumi kuma shine mafi babban abinda zai ce miki mutum akan samun takawa. Sanannen abu ne Allah tabaraka wataala ya faɗa, ya ku wanda kai imani an wajabta azumi akan ku kamar yadda aka wajabta aka rubuta ga waɗanda suka gabace ku, la'allakum tattaquna, dan ku samu takawa. Ashe daga cikin manufar yin azumi da wajabta yin azumi dan mu samu takawa, mu samu tsoron Allah. Sanannen abu ne kun sani, ku je ku tambayi likitoci su gaya muku yaushe aka fi samun zaman lafiya a cikin al'umma da azumi wata Ramadan. Sai kaga likita ya zo ya zauna ma bai samu wani fashion da zai duba ba, in banda wanda yake da larura ta alkawari da za a je ana duba shi bayan sati biyu ko wata daya. Amma wallahi yawan ciwukan nan ina gaya muku wallahi za ku je asibiti ba layi ya azumi da yawa yana raguwa kwarai. Da yawa daga cikin gadajen asibiti sai kaga ba makwanta, ba masu zuwa su zo su kwanta saboda babu marasa lafiya, albarkacin azumi. Yanzu ma bincike ya nuna cewa likitoci suna faɗa wanda yafi kowa zaman lafiya a cikin mutane wanda yake ta yawaita yin azumin nafila, to zaka ga yana samun lafiya a gangan jikinsa. Saboda tabbataccen abu ne yawan cututtukan da suke samun mu suna da tasiri ne da abincin da muke ci. An ce maka suga akwai matsala, an ce maka cin gishiri yana ƙara hawan jini ko dadda sababa shi, an ce maka shan maiƙo yana da matsala yana tara mutum cholesterol a jikinsa, daga cholesterol ya taru kitse ya yi yawa a jikinka sai tottoshe maka hanyoyin gudanar jininka sai sababa maka hawan jini saboda kana cin maiƙo, kana shan zaki yana kumbura mutum zaki yana ƙara mutum haɓaka. Yanda ka san fulawa an sa mata yeast, wani an ce masa ya daina cin jan nama, wani an ce masa ya daina cin farin nama, wani har kifin ma sun haramta masa sun ce ya daina ci. To kaga idan azumi kake ba ka huta ba, kana ganin abu mai zaki sai a ce ba za ka sha ba. Ko ni yanzu wani abin da yake gaba na daci ne da shi wallahi bai da daɗi, haka nake ɗiban sa alatilan saboda wai yana da amfani. Kar wani ya ga kofin nan ya burge shi wallahi daci ne, wani ya sha a cikin ku zubar da shi dai Allah. Allah nake gaya muku shi yasa ba sa fashi kullum sai sun kawo shi saboda daci ne shi. In sha wahala a baki yayi amfani a ciki. Na faɗa muku da yawa likitoci suna faɗa, wanda suke da ilimin addini da wanda ba su da shi suka ce yawan ciye-ciye
dalili ne na sabbaba maka cututtuka a jikinka. Duk wanda yake kuma bai da tsarin cin abinci a rayuwarsa shi ma yana cikin wahala. Kun ga abincin da kuke gani yana da lokacinsa, akwai na safi, akwai na rana, akwai na dare. Kuma kowanne an faɗi kamiya da lokacinsa da kuma iya adadinsa, yawansa ko rashin yawansa. To sai mutum ya zo ya canja tsarin cin abincin saboda Allah ya bashi baki na tauna da ciki na ajiya, ya ci da safe ya karya karfe 8:30 zuwa 9, ya tafi can 11 ya sa an kawo masa wani abincin ya ci, can da azhar kuma duk ya dada aunowa wani ya ci wai abincin rana, karfe 2 ta yi ya dada afka wani, can 3:30 kafin ayi la'asar ya dada tura wani gashashen balangu, ana yin la'asar an jima can kuma ya ji an hado masa kayan madara da kayan ciye-ciye da kayan ciki soyayye ya ci, kafin ya shiga gida magariba sai ya dan taba wani abu, ya je gida kuma sun kawo masa kayan tuwo ya diba, kafin ya kwanta kuma ya shiga ɗakinsa ya bude fridge ɗinsa ya dada ci, duk yana ganin kamar gata ne, amma wallahi ba abin da zai kashe ka da wuri irin wannan abu. Ko da wasa kada mutum ya taba fahimtar cewa yawan ciye-ciyen abinci da ɗebe-ɗebe lafiya ce gare shi illa ne. Yanzu akwai wanda in ya ci abinci ba lokacin cin abincin ba sai ya je asibiti, ya saba yana karyawa karfe 8:30 sai 12:30 sai zo ya ci wani abu, to sai ya samu matsala. Kuma ya saba abincin ranar sai yana ci ne bayan azhar, sannan baya sake cin wani abu kuma sai magariba ta yi ko sai dare ya yi, sai ya zo wata kila karfe 3:30 ko 4 suka loda masa wani abu ya diba, to sai ya samu mushkila. Shi kansa ita kanta na'urar da take gangan jikin naka ka wahal da ita wajen sarrafa abincin da kake ci da. To amma kaga Allah da hikimarsa, dan ya san mu maciya ne mu, sai ce mu rinka yin azumi dan mu samu lafiya. Aka ce duk sati Litinin kai azumi ko kuma duk sati Alhamis kai azumi, sai ya maka wannan aikin da Ibn al-Qayyim ya faɗa cewa dalilin azumin nan yana wanke maka wato gangan jikinka, ka zubar da wasu abubuwa da za su iya cutar da kai, kuma ya hana tasirin wani abu da zai iya sa maka cuta ya jefa ka cikin halin kakanika. Yi in kai Alhamis ka daɗe Litinin, ko kai Litinin kai Alhamis, kai in ka samu dama ma kai siya mu Dauda. Wallahi ina gaya muku tambaya ku ji, duk wanda yake yawan yin azumi za ku ga yana da lafiya a jikinsa insha Allah. Kuma in yana da ciwo ma wannan ciwon yana azumi yana rage masa tasiri. To amma yanzu sai Allah ya zo dora mana wani ciwon da azumin nafilan ma ba lalle ka iya yinsa ba, shine wai wani abu wai ulsa, ciwon zamani. Kaga mutum yana ta yawo da biskit a aljihunsa sai ka ce doki, da ya dan jima ka dan in bai jefa wani abu ba ya samu matsala. Azumi fa ba zai iya na nafila ba, ba zai iya Alhamis ba, ba zai iya Litinin ba, ba zai iya kaza ba. Ramadan din ma in an ci sa'a sai da kwayoyi ya zuba wasu a sahur, ya zuba wasu abu da baki, wannan mai lafiya mai ulsa mai dan dama kenan. Wanda yake da ulsa chronic yana kallo ana azumin Ramadan wallahi bai sai ba. In ku yi dauki azumin nan sai dai a ganshi a gadan asibiti. Ibtila, Allah ya dora maka wani cutar da ba za ka iya yin azumin nafila ba, ba za ka iya azumin farilla ba, ai mutum ya shiga uku. Ina ma da muna da tsoron Allah da za mu iya compensating abinda ba mu yi ba, tunda ba mu yi azumi ba, to da za mu iya yin wata ibada a makwafin azumin, to kuma ba ma iya yi. To shi yasa ka rinka roƙon Allah ya baka lafiya, kuma idan ciwo ya same ka ka yi ƙoƙari ka yaƙi ciwon nan, Allah ya raba ka da shi. Wannan ulsar da kuke ganin ta wasa-wasa, wallahi idan ta yi ƙarfi sai ta hana ka ibada, za ka mutu ne ka ɗebo su shekaru ma ka daina yin azumin watan Ramadan gaba ɗaya. Ka gamu da ibtila, amma mutane ba su damu ba, su damu ba. Kuma yawancin abincin kuma ya zo ya zama yana da wani side effects, saboda kana da ciwon ulsar kana yawan ciye-ciye.
yau ka ci biskit yau ka ci kaza yau ka ci kaza saboda kake zauna da yunwa shi kuma zai sa kai ta habaka kana ta kumbura daga kiba da habaka ana kumbura kuma sai hawan jini sai ciwon zuciya daga hawan jini kuma sai ciwon suga dan juma ne da dan jummai dama tare suke tafiya shikenan an dora ka a kan kwaya har abada ta fama ibtila so gaskiya ne yawan yin azumi yakan kara mutum lafiya da nishadi mu gaskata wannan magana da malamai suka faɗa wa amara sallallahu alaihi wasallam man ishadda shahwatuhu lin nikahi wala qudrata lahu alaihi bisiyami wa ja'alahu wijaa hadhihi shahwa wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga wanda sha'awarsa ta yawaita cewa yaje aure wanda sha'awarsa ta yawaita yaje aure wala qudrata lahu alaihi bisiyami ba shi da ikon yin azumi wala qudrata lahu kai idan ba shi da iko alaihi bisiyami to yare azumi wanda ya bayi da kudi yin aure a kama azumi karamuka Allah kuma Allah ya sa azumin nan shine wijaa hadhihi shahwa wata kariya ta musamman ga wannan sha'awa ana kukan ba kudin sadaki ba kudin wacece ba kudin wacece to akwai azumi insha Allah zaka zauna lafiya ka ta zabga azumi kawai wasu saboda ibadar ma da suke sun shagaltu da ita ma auren ma ba su yi ba irin su Ibnu Taymiya su kullun azumin ake ta yi da ibada da kusantar Allah su tunanin ayi auren ma ayi sha'awar ayi auren ma duk bai zo ba su Imam al-Bukhari haka aka tafi ba a mai auren su shi azumi kariya ne daga fitina kenan ga duka mazan da matan gabaki daya yace ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa wanda duk ya samu dama a cikin ku to yayi aure alba'a mu'natu zawaj wa halhalu da hidindimin aure shine alba'a ko suna fassara shi da sadaki a'a ba sadaki bane sadaki 20,000 30,000 40,000 50,000 zaka iya samu ka same shi kuma rike auren ya fi sadakin wahala so alba'a abinda ake nufi kamar yadda malamai suka faɗa wannan hadisi Imam Tirmidhi mu'natu zawaj wa halhalu da hidindimin rike auren akwai gidan zama ko dai naka ko na haya nawa za ka biya a shekara ko nawa za ka biya a wata shi ma yana cikin ba'a akwai sadakin shi ma yana cikin ba'a akwai ci duk lokacin da ka ɗauko mutum ka sa shi ko akuya ce ka ɗauko ta ka ajiye ta a gida fa sai ka mata tanadin abinci kuma ballantana ɗan adam mai tsurfa da yawa ya ci da safe ya ci da rana ya ci da daddare akwai harkar lafiya dole sai ka sa shi a lissafi in ka yi aure in mata ka bata da lafiya ina za ka samu kuɗin za ka yi ta asibiti sai ka sa shi a lissafi akwai haihuwa yau idan ka yi aure yau insha Allah mun baka wata 9 zuwa na 10 kun zama ku uku haka yake alƙawari ne matan wannan zamani shekara tana dira za ta kawo maka bako Allah kuwa sai dai in ba auren ba kun zama ku uku kaga yanzu nauyin mutum biyu ne a kanka na sha gaya muku jariran nan suna shan mai da yawa ana kashe kuɗi akan su sosai in Allah ya jarrabe ka ma yaron mai larura ne a tazarubtin asibiti ganin likita a ce 3,500 ka gama zage-zage dole ka bashi ya je rubuta maka panadol da paracetamol ya ci 3,000 ka wanda da gida ma ka zauna za ka iya bawa kanka wannan watakila dole ka sa wannan fil husban tsarabe-tsaraben mata zan je unguwa kanwar mahaifiyata ta haihu zan kai mata kaza a abokiyata ta yi aure zan taimake ta a kaza a ni bana cin kaza ni gaskiya gidan kuma ma bana cin kaza ba za ka gane ba sai ka debo ta kakawar ta za ka gane akwai abubuwan da ba ta ci kuma dole ka je ka wannan wani yaje neman aure yarinya ta ce to wallahi ina son ka ce wallahi ni ba za san ki sai ta ce amma ina da ka'idoji ce ya ai haka nake so ai yana son ka'ida a gaya mai ka'ida dan da shine za a zauna lafiya waye waye zauna ta ce to abu na farko ni gaskiya bana cin tuwo tuwo ta ce wallahi bana cin tuwo ya ce dan Allah fa ce wallahi ba ta ci ya buga ce wallahi ba ta cin tuwo ya ce ko na saman bita ce ba ta ci ko tuwon abin nan alkama ba ta ci haka ne to me kike ci ce wallahi shinkafa abin nan jalof din chaliya doya da kwai yace to yace ya magana koko fa kina sha tace koko ce wata san shi ba ta gaya masa gaskiya za a yi aure akwai soyayya amma ba ta cin wannan to a irin wannan yanayi da ake ciki yana buƙatar lissafi shi kuma yana duba aljihunsa me yake samu alƙalin masaran nan ka ɗan rufe ido ka je ka niƙo ta kwanan ka 5 6 7 ko ɗan yi sati 2 3 kana bugawa ko ba ka bane ba in gari ne zafi to akwai albarka a ciki to ta ce ba ta ci da safa fa shayi mai kauri wallahi haka ta gaya masa wannan alƙalanci ne akan wannan abun ba wai wani ne ban labari ba kuma ni na kira ta na yi interview da ita ta ce gaskiya ne malam abin da ya gaya ma sannan ita ba ta amfani da komai sai gas kuma wallahi gidansu ita ce ake kunnawa ka san su 'yan mata Allah musu albarka 'yan mata Allah musu albarka wato iyayen da suka same ka iyayen da za su auna ka yawa wato iya gajancinka iyayen da za su auna ka iya ƙaryarka kuma isu ma iya ƙaryar da za su yi maka ta ce in yana so ya in baya so ya bari ya ce to gawayi fa ta ce a ba yaushe zan zo babbata jikina da gawayi ta ce ba ta yi in taƙaice muku dai zan ce auren da ba a yi ba kenan na'am ya fi aga in neman sauƙi kenan amma akwai alheri fa akwai alheri wallahi akwai alheri ai ka'ida ce in ka ga za ka iya sai ka yi ko ba ka bane ba yawa su kuma amma zan akwai 'yan tsurfai mutum ya zo shi ba kowan kowai ma ni sai mai kaza in mai kaza sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza ya ta lissafi in ka gan shi yadda ka san tsautsayi ne fito da shi duniya shi kuma duka ɓangarorin guda biyu akwai so kun ga hikima ana in kun lura Allah maɗaukin sarki yakan sabbaba mana ko ya shar'anta mana wani abu ba dan komai ba dan mu samu kariya da sauki a rayuwa kai aure in baka da halin aure ka je ka ta'azumi wallahi akwai albarka a ciki yace ku je ku yi aure in baka ba ku kama yin azumi da wannan azumi za ku samu kariya wa kana hadiyu sallallahu alaihi wasallam fihi akmalu hadi wa azamuhu tahsilan lil maqsudi wa ashaluhu ala nufusi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi cikar shiriya mafi girman shiriya da ake samun biyan bukata al maqsud tahsilan lil maqsud mafi saukin shiriya akan rayukan dan adam babu shari'a mai sauki akan ran dan adam irin musulunci walamma kana fatmun nufusi an shahawatiha wa ma'lufatiha min ashaqqi al umuri تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا ثم حتم الصوم وجئل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك وإذا خافتا على ولديهما ko ai awaladaihima zadata ma alqada'i it'ama miskinin likulli yawm fa inna fitrahuma lam yakun li khawfi marad wa inma kana ma as-sihhati fajubira bi it'ami miskin ka fitri as-sahih fi awwal al-islam.
Ibn Qayyim yake cewa yayin da ya zamanto fidi wato rayukan mutane akan sha'awar su fidiyar sha'awa fatmun nufusi an shahawatiha ko kuma ka yayewa ranka wato sha'awar da ke damunta da abinda ta saba shine ma'lufatiha min ashaqqil umuri yana daga cikin abubuwan wanda suka fi komai wahala ka hana ranka aikata abinda take so ka hana wato zuciyarka bukatarta wannan abu ne mai wahala wannan shine hikimar da ta sa Allah ya jinkirta farlanta azumi duk zaman da aka yi a Makka gabaki ɗaya ba a ce ai azumi ba duba tausayin Allah an turo annabi fa yana da shekara 40 har yi shekara 13 a Makka saboda Allah ya san halin mutane a lokacin gogurmaya ma ake a gane ma addinin a karbe shi kuma ya san dabi'ar mutane su hana kansu abinda suke sha'awa suke so yana da wahala sai Allah ya jinkirta bai farlanta azumi ba ya bari sai da ya je Madina a Madinan ma sai da shekara guda shir shekara ta biyu Allah ya ce to ga azumin Ramadan a zo a yi shi ma da a wani ƙarin bayanin na azumi kwaya ɗaya ne aka farlanta ai shine azumin Ashura na 10 ga watan Al-Muharram a shekara gabaki ɗaya azumi ɗaya ne zaka yi shine azumin Ashura daga baya ne Allah tabaraka wataala ya kawo Ramadana aka ce to a tashi daga guda ɗayan nan a mai da shi wata ɗaya a cikin shekara wata 12 Allah ya ce duk ku huta ku ci ku sha wata 11 amma wata ɗaya ku yi azumi daga azumi ɗaya sai aka dawo mai azumi guda 30 ko 29 sai shi wannan azumi na Ashura sai ya zamanto sunna na Ramadan kuma ya zama dole akwai waɗanda sun rayu gabaki ɗayan su ba su taɓa yin azumin Ramadan ba Ashura ɗin kawai suka taɓa yi haka ne duk wannan tausayi ne na shari'a shi yasa ta akhara farduhu ila ma ba'da al-hijra sai bayan da annabi ya hijira shine malam ya faɗa kamar yadda nayi bayani an farlanta azumi ala wajhi takhyiri bainahu wa baina an yut'ima kulla yawmin miskinan da Allah ya farlanta shi din ma malam Ramadan din sai aka ce dole ne ai azumi ko kuma dole ne a ciyar da mutum daya wanda yaga zai azumi to ya je ta azumin sa wanda kuma yaga ba zai azumi ba bai da sha'awa kawai ya samu miskini guda daya a yini daya kawai ya ciyar da shi kawai duk wannan fa ana jan mu ne a hankali dan mu saba daga baya kuma sun mahattama sawm Allah ya maida azumi ya zama wajibi banda wannan maganar zabi na ciyarwa sai aka maida al-it'am ciyarwa li shaykh al-kabir wal mar'a idza lam yutiqa tsoho da mace wadanda ba su da ikon yin azumi ko namiji ko mace to su wannan ciyarwan sai ta zama ita tana nan kar ku manta dama an ce akwai a ciyar ko a azumi ko to sai aka dauke hukuncin zabin ciyarwan ga mai lafiya karfafaffe sai aka dawo da hukuncin ga mai shekaru gajiyayye an ce muku mai shekaru tsoho dan kar ka shigar da mara lafiya a ciki tsoho tuku dattijon ka da ya tsufa bai da cikakkiyar lafiya shekaru sun masa yawa gajiya to kar a ce dole sai ya azumi idan dai yayi azumin nan zai galabaita kurin a tanadi abincin mutum guda daya a kowane yini a ciyar da shi a ba da tsohon nan dama ya ci gaba da cin abincinsa duk da yawa daga cikin tsofaffin wannan zamanin in dai ba gani suka yi galabaita ta kai ba sun fi son su yi azumi galiban rikici ake da su akan kar su yi azumi to amma da Allah zai jarabe ka da tsohuwa ko tsoho
dattijo wanda yake wannan yanayi to wannan hukuncin shi yana nan ba a yi masa nasu ba abu na gaba wa rukhisa lil maridi wal musafir mara lafiya da matafi su kuma aka yi musu rahusa aka sauƙaƙa musu an yuftira wa yaqdiya su sha azumi kuma su rama kenan shi matafi yau daga nan zaka je Kaduna zaka je Lagos zaka je Abuja zaka je Maiduguri zaka je ina ne ya halatta a tsakiyar Ramadana kurin in ka mota ka fara tafiya ka ci abincinka an sauƙaƙa maka amma fa akwai ramuwa a kanka nan kuma ba a ce ka ciyar ba kada wani ya ce ai zan tafiya zan je Lagos bari nemi miskini in ciyar da shi a ranar a'a ka sha azumi amma fa bayan Ramadana zaka gyara zaka biya haka mara lafiya wanda ciwo ya kama shi ana cikin azumi ya halatta ya sha azuminsa amma fa akwai ramuwa in ku kaga zaka iya gungurawa kai maleji a haka to kai azuminka ka sha ruwa da magariba yadda kowane musulmi yake sha yafi maka wa anta sumu khairul lakum to sai kuma mai ciki da mai shayarwa kuna gane gabar magana ko wancan tsoho da tsohuwa mace sai kuma gaba ta biyu me aka ce matafi'a ina komawa ne daga farko nake faɗa shekul kabir wal mar'a an gane ko sai kuma mara lafiya da matafi ko sai kuma mai ciki da mai shayarwa ku gane bambancin hukuncinsu ba yanzu nan na gaya muku me hukuncin mara lafiya zai rama ko tayyib me hukuncin mai tafiya to kawai sai ka ce a shari'a hukuncin mara lafiya da mai tafiya akan shan azumi diddai ne baka da lafiya sha za ka rama kana tafiya sha za ka rama kuma wannan tafiyar ko a cikin jirgin sama ne za ka yi ta cikin AC in dai tafiya ce ya halatta kai azumi ya halatta ka aji azumi kai kun fahimci wannan kar wani ya zo ce ai ai da saboda da akan raƙuma suke da jakuna yasa aka ce a sha safar kawai aka ce tafiya wannan sauki ne na shari'a yanzu kaga barin gaya maka wani abu yanzu zaga wannan yanzu nan Saudiya da ake zuwa Saudiya duka awa huɗu ka isa insha Allah da karfe 8 jirgin kai tashi 9 10 11 12 15 rana ka sauka a Jidda ka gama tafiyar saura maka awa kaza ka sha ruwa amma tunda tafiya ne akwai mashakka mashakkar ita ce zuwa airport ka bi layi ayi check-in ɗinka ka auna kaya kai screening ka je ka jira jirgi ku je ku bi layi a hau ayi sama ayi ƙasa ayi girgiza ayi wa duk wannan mashakka ce a sauka a airport a bilayi immigration a yi check-in a buga passport ɗinka ka tsaya ka jira jakarka ka jawo jakarka ka tafi masauki ka yi wannan duk wahala ce ko da a cikin sanyi kake a cikin AC kake wannan wahalar akwai ta so shari'a ta yi itibarin ta a sauƙaƙa maka wallahi wani lokacin gajiyar da zaka samu idan ka hau jirgin ma ka je garin da zaka je baka da bambanci da wanda ya hau jakin Allah wallahi in ba su abin mai jakin ko doki wallahi ta fi ka samu sauki dan al'agala bai ci zaka sauka wannan girgizan jirgin da sauka da hawa din so a bar wa mutane abinda Allah ya halitta musu kada a kuntata sai mai ciki da mai shayarwa ya halatta su sha azumi amma da sharadin idza khafata ala anfusihima kadalik idan suna jiye wa kansu tsoron fadawa hadari na galabaita saboda ita mai ciki ba ita kadai bace su biyu ne gangan jikinta yana buƙatar abinci dan cikinta yana buƙatar abinci mai shayarwa ma ba ita kadai ba ne ana tsotsatta idan ta ci abinci ta ƙoshi ku tambayi mace sai ta ci abinci ta ƙoshi da yaronta ya zo ya kama nonon nan ya sha sai ka jinin wata kama ta galabaita suke shi yasa ake cewa wai ana son mace mai shayarwa mijinta ya rinka taimaka mata da abubuwa masu kyau na gina jiki ana son haka saboda tasirin wannan karamin yaron duk wani abu mai tsada mai muhimmanci nan yake markaduwa ya bi ta cikin nonon nan sai kaga yaron nata ya fita kiba, yaron nata ya fita haske, yaron nata ya fita lafiya, dan duk abin da ta ci mai kyau din tafiya yake wajen sa yana tsotsewa. To kuma shi ma yaron yana tasirantuwa da tasirantuwar matsalarta. Idan ba ta da lafiya ko ba ta cin abinci mai kyau, to sai kaga ya fara galabaita. Zai iya zuwa ya zo ya nemi nonon da zai sha babu, saboda babu sinadari a jikinta da zai bata wannan. Ina magana ne akan wato ba ni sunan shi wato mutanen da Allah ya ba su iyali, amma ba sa kyautata musu. Kana dauke da mace tana shayarwa amma baka tunanin yanayinta daban ne. An kawo mun kuka tsakanin mata guda biyu, wannan tana shayarwa, wannan ba ta da da. To ita mai shayarwa sai take ga mai gidan, a ringa kawo mun abubuwa, dan kankana da lemo da ayaban nan a ringa kawo mun mai gida.
Ni adalci zan yi, duk wacce na kawo mata wallahi sai na kawo wannan.
Sai ta ce, ya ce shi ba zai iya ba, dan me zai ta kawo mata bai kawo waccar ba. Ta ce a'a, ai ba ina sha dan kaina ba ne, ina sha ne dan wannan ɗan. Ita ma kuma waccar ta ce in dai an kawo kankana da lemo wannan, ko ba hali sai an raba gida biyu an bata. To kaga ana buƙatar fiqhu da fahimta. Idan har in an san cewa lemo da kankana da gwanda da za ta sha da abin daɗi da za ta sha zai tasiri akan yaron da take shayarwa, to a shari'ar musulunci dan ita saboda larurar da take ciki sai ka sayo mata wani abu da zai gina mata jiki, ko madara ko kankana ko lemo ko gwanda, ka bata saboda suna shayarwa. Baka bada wacce ba, baka yi zalunci ba. Kuma ita zalunci ne ta ce dole sai ka kawo mata, in ka kawo mata ihsani ne, kyautatawa ne. Ina fatan kuna fahimta. To yana faruwa din sai ga mace da ta haihu sai ga an watsar da ta, galiban haka suke. Sai za ka ga yar karamar cuta sai ta kama yaro, shine abin da yake faruwa. Rashin cin abincin nan mai kyau, rashin samun abin gina jiki, karamar cuta ta kama yaro sai ta kwantar da shi akan mura, sai akai ka murtala a kwantar da kai sati biyu sati uku, wannan kudin kankana da lemo da ayaban da baka sai masa ba ka je ka biya shi a gidan asibiti ai. Amma in yaro yana da nono mai kyau za ka shi da kwari da karfin jikinsa, to wannan kazar-kazar din da yake da motsa jikin da yake yi, to ba zai bari ma wata cuta ta yi tasiri a jikinsa ba. Ba sai ku kuna gane karatun, musamman dai masu aure za su fi gane ni a nan gurin, wanda ba su da shi ma ba lallai ne su iya fahimta ba. So ka duba shari'ar musulunci. Sai ta ce to macen da take shayarwa, tunda kin cin abincinta zai iya tasiri a karan kanta da kuma mai dan da take shayarwa, to ya halatta ta sha azumi. Mai ciki da wacce take tana shayarwa guda biyu, bari mu ci gaba da tafiya da su mu ji. Yace idza khafata ala anfusihima kadhalika, amma wa in khafata ala waladaihima. Ibn al-Qayyim yayi wani fikihu anan da nake so ku gane. Mai ciki da mai shayarwa in suna jiye wa karan kansu ba dan ba, tsoron matsala a kansu, to ya za su samu matsala? Na'am, dole su jiye wa kanta tsoron matsala, saboda ana tsotsarta. Ko da dan bai samu matsala ba, ita za ta iya samun matsala a karan kanta, ɗaya kenan. Na biyu, ko da dan cikin bai samu matsala ba, ita yunwa zai mata tasiri, ko da shi dan cikin yana da abinci. To a nan gurin ya halatta, saboda larurar jin tsoron matsalar da za ta iya fadawa, ta sha azumi amma ta rama. To a nan nake so ku gane fatawar da ake bayarwa, cewa kawai sai a ce duk mace mai ciki, duk mace mai shayarwa idan ta sha azumi kawai ta ciyar. Za ku ji ana faɗan haka, sai ga ana samun tabaru. Wani malami ya ce a'a rama za ta yi, wani malamin ya ce ciyarwa za ta yi. To daidai din shi ne, idan tana jiye wa kanta tsoron matsala a karan kanta ba dan ba misali, sai ta sha azumi, to nan gurin za ta sha kuma za ta rama, ba ciyarwa za ta yi ba. Sai ya ƙara gaba yace wa in khafata ala waladaihima zadata ma alqada'i it'am miskinan likul yawm. To idan kuma tana jin tsoron, ko suna jiye wa kansu, suna jiye wa tsoron ƴaƴan da ke cikin cikinsu, ƴaƴan da ke cikinta, ko ɗan da ke cikinta, ko ɗan da suke shayarwa. Kaga yanzu anan wani hukuncin ya canja, can tsoron wa kanta take jin matsala, nan kuma ɗan take ji wa matsala. To me hukunci? Za ta sha azumi, bayan ta sha kuma Ibn al-Qayyim ya ce a fahimtarsa sai ta ƙara da ciyar da miskini guda. Allah sa kun gane bambancin fatawar. tana jiye wadanta tsoron mushkila ko wanda take shayarwa ko wanda yake cikin ciki to za ta sha azumi zadata ma alqaba'i bayan ramuwa da za ta rama sai ta yi it'ama miskinin likulli yawm kowace rana sai ta ciyar da miskini kowace rana to me yasa yayi wannan hukuncin yace fa inna fitrahuma lam yakun li khawfi marad saboda shan azumin nan da mai cikin nan da mai shayar wannan tayi a yanzu ba dan jin tsoron rashin lafiya ta sha azumi ba in dan jin tsoron rashin lafiya ne ai an gaya mana marar lafiya yana da hukuncin me ya sha ya rama wa innama kana ma'as-sihhati hukuncin yanzu lafiyar ta kalau tana da lafiya kenan kaga akwai hukuncin tayi azumi akan ta tunda ita a karan kanta tana da lafiya to amma fajubira bi it'ami miskin sai aka yi jabr aka karfafi wannan shan da tayi in an rufe ido an ce to ya za a yi lafiyar ta kalau ta sha azumi sai a ce a wannan larurar dan cikin ya bata dama duk da tana da lafiya ta sha azumi to amma in ta sha sai ta kara da ciyar da miskini ta dan samu dadi tunda ba yunwa ai ba rashin lafiya bane yasa ta ci ta sha dan cikin ta yasa ta sha shi ma jin tsoro ne mun sani ko kun gane ai illa ba ta faru ba jin tsoron za a iya samun illa to ba samu illar ba sai ta sha azumi a karan kanta yanzu da za a zare wannan dan lafiyar ta kalau to amma tunda tana dan fare da dan tana ji masa tsoro larurar ba a karan kanta take ba a kan yaron ne to yaron ya halatta mata ta sha azumin amma fa bayan ta sha za ta rama azumin kuma za ta ciyar da miskini wannan duk bayanin da nake muku fitowar Ibn al-Qayyim ne Allah ya masa rahama ka fitr as-sahih fi awwal al-islam sai ya mayar da fiqhun fahimtar su shine kamar mutumin da yake lafiyayyen mutum ba mun karanta da ku cewa lafiyayyen mutum a farkon musulunci zai iya shan azumi ba ina fata ana fahimta amma ya sha yayi mai ya ciyar shi ma ai lafiyar sa kalau ya sha azumin kuma aka ce yayi mai ya ciyar to sai yace ita ma lafiyar ta kalau ta sha azumin sai a ce mai ta ciyar wani zai ce to ai an canza hukuncin sai a ce eh to an dawo da hukuncin saboda larurar yaro da take tattare da shi so anan gurin a takaice ya ku yan uwana abinda sauran malamai suke faɗa shine hukuncin mace mai ciki ko mai shayarwa fata wanda ta wato wanda baka da mushkila da samun sabani da cini na ci idan sun sha azumin nan kullun su rama in sun sha azumi su rama amma wasu malaman sun yi tafsiri irin Ibn al-Qayyim shi ya raba dalilin me yasa ta sha azumin dan karan kanta ko dan yaro in dan karan kanta ne ramuwa ne kawai in dan yaro ne ta sha akwai ramuwa akwai kuma me akwai ciyarwa sai ta zaba so amma duka a dunkule suna cewa in mace mai ciki ko mai shayarwa ta ji tsoron larurar da ke tattare da ita ta sha to fa za ta rama fata wannan da ake bayarwa cewa kawai dan mace tana ciki wai mata ka tana juna biyu kawai sai ka je ka sayo dawa kana auna mutane kullum bai ba ko dan mata ka tana shayarwa yanzu automatically wallahi mala wata mata take cewa ai ta dade bi shekaru ma bata yin azumi kuma dan insha Allah duk lokacin da za zo azumi ko dai tana da ciki ko tana shayarwa kawai su zagewa suke su miƙe kafa kudin su rinka auna shinkafa kwano ɗaya kwano biyu ai wannan gwangwani ɗaya gwangwani biyu suna bayarwa kaga mace tana haɓaka tana cin abinci an yi magana wallahi shayarwa nake yi wannan fatawar ta suciyar suciyar kun ga ko Ibn al-Qayyim din a nan gurin babu wata fatawa da ya faɗa ta a ciyar kaɗai sai ma a yi azumi a ciyar so a daina zuwa ana ba su fatawar tsofaffi ina fatan kuna fahimta idan ka mai da su a layin marasa lafiya ne to mara lafiya mai hukuncin sa ramuwa akalla ce kadira abinda zaka ce kace ba ta lafiya ne ko ko ba lalle ne ba ta lafiya ba kawai ana jin tsoron larura ne da za ta iya faruwa ga shi dan to dan me za a ce ta rinka ciyarwa wani ya bugo waya akram kallahi na ga lafiya da lauda Allah wallahi matata ce take sharwa yanzu kamar shinkafa kwano ne zan ba da sadaka nace waye ce kaje ka ba da shinkafa kwano ne yace in dai ta sha to ka shirya mata kwanakin da za ta rama lokacin da ta yayi yaron ta ajiye shi sai ta kama ramuwa wa anta sumu khairul lakum kuma kar mutun ya dai garaji ya lalata azumin sa bari mu rufe wa kana min hadisi sallallahu alaihi wasallam fi shahr ramadan al iksar min anwa' al ibadat ko ibada yana cikin shirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawaita nau'i na ibada wa kana jibril yudarisuhu al qur'an fi ramadan jama'a azumi yakan sa a ninninka ibada shi yasa aka samu riwaya sahihiya riwayar bukhari da muslim malaika jibril yake zuwa su darasin al qur'ani tare da manzon Allah suna musaffa ya karanta baya zuwa sai a Ramadan duk shekara yana zuwa sau ɗaya sai a shekarar da azumin ƙarshe na annabi to sau biyu yazo sauka biyu suka yi wannan shine dalilin da wasu suka dogara da shi ta dalilin da wasu suka dogara da shi na cewa yana da kyau da Ramadan mutum ya soke Qur'ani saboda Jibril yana zuwa ya mudarasa Qur'ani tare da manzon Allah suna yin sauka shine kake ganin ana karantawa ko a sallar tahajjudi ai sauka ko shi mutum a karan kansa ai sauka saboda annabi yana zuwa da Jibril suna yin sauka a shekarar karshe da annabi zai yi ban duniya dan a nuna masa muhimmancin karatun Qur'ani nan sai akai saukan nan sau biyu kun gane hikimar yawa wasu sukan ce me ne za a zo a masallaci a ce sai an yi sauka wai ya ce sai an sauke Qur'ani na'am ba dole bane sai an sauke Qur'ani amma idan mutanen masallaci suna da sha'awar su ji Qur'ani su samu ladan Qur'ani ba laifi bane dan sun dauko daga suratul baqara sun je minal jinnati wan nas ba laifi bane idan har ya halatta ka karanta Qur'ani ba ai maka iyaka ba to bai kamata wani kuma ya hana ka ba ka ce zaka sauke Qur'ani ya ce ba zaka sauke ba kun gane ku bayani na ina ce mutlakan zaka iya karanta Qur'ani ko izu ɗaya ko rabin izu ko baka bane ba ko izu uku ko izu hudu to waye ce karkai 60 idan kaga dama 60 zaka yi waye ce karkai ya lokacin da zai zama bid'a yayin da mutane suka mai da cewa duk masallacin da ba a sauke Qur'ani ba ba a yi sauka ba a tarawih to an zo da wani abu kaza kaza ana ganin wannan to shine sai zama bid'a dan an shar'anta wa mutane wani abu wanda yake ba na dole ba ina fatan kuna fahimta yawa haka saukar Qur'ani ta tafsiri wannan in an biyo a hankali ana fassara wa mutane ana fassara har an zo karshe akai sauka wannan ba laifi bane salafu salih sukan sauke Qur'ani wajen karanta shi ko wajen karantar da dalibansu har ma su yi sadaka akan wannan to mala'ika jibril yana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin karatu wa kana yuksir fihi min as-sadaqati wal ihsan Allahu akbar annabi yana yawaita yin sadaka da kyautatawa a cikin watan ramadan wa tilawati al-qur'an yana yawanta karatun qur'ani kaji shi annabi yana yawaitawa shi kansa yana yawaita karatun qur'ani was-sala yawaita sallah waz-zikr yawaita zikri wa li'tikaf da itikafi duk wannan a wata daya wa kana yakhussuhu min al-ibadat bima la yakhussu bihi ghayruhu manzo Allah yana kebance wata ramadan da ibadu irin wato ibadar da baya kebantan wasu watannin da shi hatta annahu la yuwasilu fihi ahyanan li yuwqira ko li yuwaffira ni sa'ati laylihi wani lokacin annabi yana yin wisal dan ya yalwata ainihin wato lokacin awannin daransa wa naharihi da ranansa alal ibada ya yalwata ma'ana yayi ibada da rana yayi ibada da dare me wisal lokacin buɗe baki yayi annabi ya ƙi sharuwa ya huce ya dora me hikimar haka wai yana so kaman yanda ya raya ranansa da azumi to saboda tsabai kwadayin ladan azumin to da daddare ma ya raya shi bai sha ba to amma wannan ya shafi annabi ne shi kadai sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu ba a dora mana muyi wannan ba duk da cewa an samu sahabbai da suka yi ta kwaikwayansa suna bibiyarsa suna koyi da shi azumin nafila yakan iya hada kwana uku hudu bai sha ruwa ba mallam sahabbai ma suka yi ta juna wasu duk sun yi wannan kwanakin yaga suna galabaita yace waye sa ku yace inni lastu ka hayatikum ni mu ba irin ku bane yace innama yusqini yut'imuni rabbi wa yusqini ubangiji na yana ciyar da ni yana fashayar da ni ba ku sani ba aka ce to mala'iku ne suke kawo masa girki kenan ya tafi ko yaya malamai kenan aka ce a'a koshin ake sa masa yana yi yana wucewa sai a sa masa koshi kamar ya ci abinci dan gatan Allah sallallahu alaihi wasallam wai suka ce a kwata kwata sha'awar abincin ma ake cire mai ba sha'awar ruwa ba sha'awar abin nan Allah yakan yi masa wannan to kaifa wata rana suka ce za su juna yace su bari su suna kwadan yin ibada yayi taja yayi taja ya zubar da wasu a hanya yayi taja ya zubar da wasu a hanya yayi taja ya zubar da wasu a hanya duk sai da ya watsar da su yace na gaya muku ni ba irin ku bane ku hakura dan haka suka hakura to annabi yana yin wisal wa kana yanha ashabahu anil wisal kaji yana hana sahabbansa daga wisal fa yaquluna lahu innaka tuwasil to kuma kai kana yi ya rasulullah mu ka ce kar mai kuma kai kana yi fa yaqulu lastu ka hayatikum inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini ni ba ma irin ku bane ni ina kwana a wajen ubangiji na Allahu akbar sai ya ciyar da ni ya shayar da ni naha anhu rahmatan lil umma annabi yayi hani akan misalin nan dan tausayin al umma sa wa adina fihi ila sahari yayi izini wato ila sahari zuwa lokacin sahur shikenan duk abinda mutum yayi kuma bai ci abinci bayan magariba bayan isha ba to in an zo lokacin sahur to lalle sai ya ci abinci da a farkon musulunci duk mutumin da ya kuskura dare ya zo ya yi bacci bai ci abinci ba to fa ba zai sake cin abinci ba kuma sai wani daren duwan yi wannan amma daga baya aka sauƙaƙa ya halarta ka ɗebi girki tun daga isha'i har zuwa alfijir in kaga za ka yi ta yi wannan ya halarta to wannan shine shirin manzon Allah a wannan fasali na farko dangane da azumi da ya farlanta mana lalle akwai alheri a cikin wannan azumi Allah ya azurta mu da yi sati mai zuwa insha Allah za mu zo kuma mu yi magana akan ganin wata da sharuɗan ganin wata yayin azumi yake tabbata bambancinsa da sha'ban da shawwal da wayi da sauransu abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar ubangiji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk astaghfiruka